نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوكوانا متى sha tara ga watan Dhulqa'ada shekara 1445 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Shine kuma ya dace da 27 ga watan 5 shekara 2024 shekarar miladiya. Za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin wannan darasi na littafin mai albarka na Al-Kaba'ir, wallafar babban malami Shamsuddin Zahabi alaihi rahmatullah. Yan uwa, idan ba a manta ba, a wancan sati mun fara karatu ne a cikin kabira ta 30 ta 23, ba mu kai ƙarshen ta ba, kuma lokaci muka dakata, amma dai muna kan gaba ta ƙarshe. Yau abu ɗaya ne ya rage, ina gani ba mu kammala ba. Kabira ta 23, malam ya tattauna ne akan as-sariqa, ita ce sata. Mun ji haramcin sata a shari'a, da tanade-tanade da shari'a ta yi na narko na azaba ga wanda ya sata. Za mu tashi daidai faɗin malam, inda ya ce wa an Abdurrahman ibn Jaririn qala, an karɓo daga Abdurrahman ɗan Jarir ya ce, sa'alna Fudalah ibn Ubayd an ta'liq yadi as-sariq fi 'unuqihi amina as-sunnah. Ya ce mun tambayi Fudalah ibn Ubayd game da rataye hannu na ɓarawo idan an yanke shi a wuyansa, ya ce wannan abin amina as-sunnati, shin yana cikin sunna? Idan an kama ɓarawo da ya sace abin da ya kai nusabi, an yanke masa hannu, sai kuma a samu igiya ko wani zare, sai a rataya masa wannan hannun nasa a wuyansa, sai a rinka yawo da shi, shin wannan abin yana cikin sunna? Kala, sai Fudala ya ce, utiya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi sariqin faƙata'a yadahu. Ya ce wata rana an zo da annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi wani ɓarawo, annabi ya yanke hannunsa. Thumma amara biha fa'ulliqat fi 'unuqihi. Sannan sai annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yayi umarni da wannan hannun da aka yanke aka rataya masa a wuyansa. Wannan asar ko wannan hadisi haka yazo, amma hadisin mala yace da'ifun, hadisin bai inganta ba. Al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi, Imam Tirmidhi ya fitar da shi, Imam An-Nasa'i, Ibn Majah, dukkaninsu sun fitar da wannan hadisi, sai dai isnadin sa bai inganta ba, kamar yadda Mala Albani ya faɗa a cikin Irwa'ul Ghalil fi takhriji ahadith manar as-sabil. Saboda haka ƴan uwa, wannan hukunci shi sa ku ga ba a yin sa a da ko a yanzu, saboda hadisin bai inganta ba, cewa idan an kama ɓarawo bayan yanke hannu kuma sai a rataya masa nan a wuya, wannan bai inganta ba insha Allah ta'ala. Malai ce qala al-ulama, malamai suka ce, wala tanfa'u as-sariqa tawbatuhu illa an yarudda ma saraqahu. Suka ce tuban ɓarawo ba za ta amfane shi ba har sai ya mayar da abin da ya sata ɗin. Wannan abin da suka ambata a nan wajen, ko shakka babu haka ne ya dace da nassoshi na shari'a ingatattu daga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shine daga cikin sharɗan tuba da Allah madaukakin sarki ya sanya wa mutumin da yayi laifi shine akwai raddul mazalim shine abinda mutun ya san zaluntar wani yayi to sai ya dauko shi ya dawo masa da shi idan dukiya ce sai ya dawo da ita idan mutunci ne sai ya nemi yafiyarsa idan ya yafe masa shikenan amma sharadin da mai halar ya zayyano guda uku waɗannan kadai ba su cika ba har sai an hada da wannan kun ga mai halar ya shi guda uku ko ya zayyano ko wa shurutut tawbati annadam alama fata wannan yato Allah ya uda ila dhanbin fima baqiya min umrihi sai ce mai wa ayyatrukal ma'siyata fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha eh shine nadama akan abin da ya riga ya wuce wannan haka yake annadamu at-tauba haka wannan hadisi ya nuna sannan wannan yato Allah ya uda ila dhanbin yayi niyya ba zai karo koma zuwa ga wannan zunubin ba fima baqiya alaihi min umrihi cikin abin da ya saura daga rayuwarsa na uku ayyatrukal ma'siyata shine ya daina aikata saban fi sa'atiha a lokacin da yake aikata ba zai ce sai gobe ba sai jibi sai gata a'a a lokacin zai daina in kana mutalabbisan biha in ya kasance yana mai cudanya da shi saban da yake aikatawa to sai na hudu malamai suka karasa cewa dole ne sai ya kasance an yi raddul mazalim yawa shine mayar da abin da aka zalunta wannan shine abin da malam mai alari bai ambata ba to shine abin da malam ya kawo shi anan yace malamai suka ce Allah subhanahu wataala ba zai karbi tuban barawo ba idan ya tuba har sai ya dawo da wanda ya sata abin da ya sata din amma abin da ke tsakaninsa da Allah subhanahu wataala na laifi tunda ita sata laifi biyu ne na farko haramun ne Allah madaukakin sarki daga cikin abubuwan da suke hududullah ne iyakokin Allah madaukakin sarki ya shata layi ya ce kada mutun ya ketare sa akwai sata kada mutun ya sata to abu na farko da mutun ya fara shi ne idan ya sata ya ketare iyakar Allah madaukakin sarki ya aikata abin da yake na haramun kafin ya kai ga ketare iyaka dan uwansa dan adam kenan kaga akwai haƙin Allah a ciki abu na biyu kuma shine taba haƙin da ba nasa ba taba haƙin dan uwansa halitta dan adam to kaga haƙi biyu ne kenan to maybe idan ya tuba Allah subhanahu wataala sai karɓi tuban sa bangaren abin da ya shafi janibin Allah madaukakin sarki kenan amma dan uwansa dan adam fa kaga shi wannan Allah madaukakin sarki baya yafa laifin wani akan wani har sai idan mai abucin haƙin da ya yafe masa to saboda haka har sai ya dawo da abin da ya sata din malai ce fa imma kana muflisan tahallala min sahibil mali yace idan kuma ya kasance muflisan a lokacin ya tsiyace ba shi da abin da zai kawo wa wanda ya sace abin nasa abin da ya sata din ya je amfani da shi kudin sun lalace kuma yanzu ba shi da irin kudin da zai dauka ya maye gurbin abin da ya dauka din ba shi da shi to ya za a yi kenan shine sai malai ya ce tahallala sai ya nemi shi ma'abocin dukiyar ya halatta masa wannan abin ya yafe masa kenan shine tahallala min sahibil mal ya nemi yafiyar ko a halatta masa wancan abin da ya sata idan mai dukiya ya ce babu komai na yafe maka daga lokacin Allah madaukakin sarki ba zai karatu masa da wannan ba abu na biyu da ya rage kuma sai ya je ya nemi yafiya tsakaninsa da Allah madaukakin sarki game da na bayani a baya amma da za a yi rashin sa'a ma abocin dukiya ya ce bai yafe ba to wallahi ko a gaban Allah sai ya biya shi ko lahira suka je gaban Allah subhanahu wataala sai ya biya wannan abu kaga tun farko ma maganin kada a yi kada a so maka kada ma mutum ya kai kansa tsohuwar hannunsa zuwa ga abin da ba nasa ba ya jawo masa matsalar da ba zai iya magance ta ba malai ce wallahu a'lamu Allah madaukakin sarki shine mafi sani anan malai ya kawo karshen wannan fasali na 23 wanda ke bayani akan kabira ta sata Allah madaukakin sarki mana tsari da sata al-kabiratu ar-rabi'atu wal-20 kabira ta 24 ita ce qat'u at-tariqi shine tare hanya fashi da makami kwanta kwace ko abin da ya kama da haka. Wannan shine ake nufi da qat'ut tariq. Mai yin aikin kuma sai a ce masa qati'ut tariq. Idan suna da yawa sai a ce musu qutta'ut tariq. Yan fashi masu tare hanya su kwace abin da ba nasu ba, su wa mutum fashin dukiyarsa. Yanzu abin ya ci gaba kuma galibi ba dukiya aka fa fashi ba, mutanen ake fashi kuma da su a shiga da su daji gaba daya. Duk wanda sun shiga cikin qat'ut tariq, ko a sace dukiyar mutum ko shi mutum a sace shi gaba daya, ko irin yaran da suke fitowa kan titi da wukake su razana wanda za su razana, su firgita wanda za su firgita, su karbo wanda abin da suka ga dama a hannun wanda suka ga dama, su ma waɗannan duk za a sace a cikin waɗannan duk kannin su masu tare hanya ne, duk za su shiga cikin hukuncin da za mu ambata insha Allah ta'ala. Malai ce qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa, ya ce innama jaza'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al-ard dhalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adhabun 'adheem. Allah subhanahu wa ta'ala yace inna ma jazaa'ul ladhina yuharibuna Allah wa rasulahu, kadai sakamakon wadanda suke fito na fito da Allah da manzansa. Al-muharaba shine barna, kokarin kawo abu mara kyau a doran kasa, kisan kai, fashi da makami, tare hanya, duk sun shiga cikin muharaba, duk sun shiga cikin muharaba. Kadai waɗanda suke fito na fito suke kokarin yakar Allah da manzansa. Wa yas'auna fil ardi fasadan, sannan suke yin sa'ayi a cikin kasa wajen haifar da barna da fitina. As-sa'yu shine gaggawa wajen aiki, al-musara'atu fi amali shi fi ilil shay, mutum ya gaggawa wajen aikata wani abu. Allah madaukakin sarki amfani da as-sa'ya anan saboda yadda kokarin su duk abinda tunanin sa yake ba su shine ina za su je su tara mutane, ina za su je su kisan kai, ina za su je su kwace wayoyin mutane, ina za su je su kwace mashinan mutane da motocin su, ina za su je su dauki mutane su shiga da su daji. Duk tunanin sa haka ne, kullun gaggawa suke wajen wancan aikin nasu na barna. Allah madaukakin sarki ce da waɗanda suke yin barna a doran kasa, Allah subhanahu wata'ala ce sakamakon su shine ayyu qattalu, na farko kenan shine a karkashe su, idan aka kama su a karkashe su, aw yusallabu ko a gicciye su, ayi crossing din su kenan, ayi crossing din su, a samu katako a buga shi ala shakli salib, ala shakli salib, akan yadda cross yake haka, sai a gicciye su haka, a bubbuga kusa a hannun sa haka kamar yadda kaga ana yin cross, a gicciye su haka. Wasu malaman suka ce a bari sai an kashe su kunne sai kuma a gicciye su. Nabi kenan aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin, abana uku Allah madaukakin sarki ya ce ko a yayyanke hannayen su da kafafuwan su, min khilafin asabe, a yanke hannun dama da kafar hagu, ko a yanke hannun hagu da kafar dama, kamar yadda zamu zo mu ji insha Allah ta'ala. Kaga an saba kenan ko, ko ai musu wannan. Abu na uku kenan Allah madaukakin sarki ya ce aw yunfau min al-ardi, ko kuma a kore su daga kasar gaba daya, a fitar da su daga garin, ai wani wajen da su, shi ma wannan zamu zo mu ji abin da ake nufi insha Allah ta'ala. Allah ya ce zalika lahum khizyun fid dunya, wannan abinda Allah madaukakin sarki ya ambata ya ce ai musu shi, wannan tozartawa ce, kaskantawa ce da take tasu ce, sun cancance ta tun a duniya. Walahum fil akhirati, sannan kuma a lahira suna da azabun azim, azaba mai girma. Haka Allah madaukakin sarki ambata a cikin wannan ayar. Malam ya danyi bayani mai dan fadi game da fasarar ayar, shi yasa ba za mu shiga
sharhin ma'anar daidaikun ayoyin ba insha Allah ta'ala za mu ji a cikin littafi malam yayi bayani.
Sai dai abin da zamu tattauna anan shine wannan ayar sababun nuzul dinta, me yasa ta sauka. To ikhtalafa al-mufassiruna ala sababi nuzuli hadhihi al-aya, masu malaman tafsiri sun danyi sabani meye dalilin da yasa wannan ayar ta sauka. Malam Ibn Kathir Allah ya masa rama a cikin tafsirin sa yace wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce wannan ayar ta sauka ne akan wata kabila da ake ce musu Urayniyin. Urayniyin su Urayniyin wato wasu wata kabila ce da suka yi wa manzon Allah tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi godiyar mayu. Shine sun zo garin Madina a cikin group suna da yawa, sai suka karba aljinin musulunci a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To bayan sun karba addinin musulunci, hadisi yana cikin Bukhari da Muslim, bayan sun karba addinin musulunci sai ya kasance yanayin garin Madina ya ki karbar su, saboda haka sai suka rinka cuta da wasu kuraje da zazzabi sai ya dame su. Ka san idan ka je garin da baka saba da yanayin sa ba, to wani lokaci sai ka dan yi zazzabi da rashin lafiya, ka dan ware kafin kuma ka dawo ka ci gaba da rayuwa. To su ma haka ne, suna zuwa Madina kawai sai zazzabi sai kuraje haka suka yi ta yi. To sai Annabi tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi yace a'a, a kai su inda ake tattara raquma, raquma na sadaka idan an kawo, akwai garke da Annabi tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi yace aka tanada nan ake daddaure su. Sai Annabi yace a je nan a yi musu sansani, a ba su guri kusa da wajen, a rinka kai su suna shan fitsarin raquma da nonon raquma fari kyauta ba ko sisi. Aka kai su wajen nan kuma aka ajiye su suka rinka shan fitsarin raqumi da nonon raqumi. Wannan shi yake nuna maka ashe fitsarin raqumi da nonon raqumi menene, magani ne daga likitancin manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam, at-tibbun nabawi kenan, su da littafin Malik ibn al-Qayyim alaihi rahmatullah. Annabi sai aka rinka ba su nonon raqumi da fitsarin raqumi suka rinka sha, suka rinka sha. Kaga ashe fitsarin raqumi ba najasa bane ko? Idan najasa ne za a sha? Ba za a sha ba. Fitsarin raqumi ba najasa bane. To haka bayan sun sha sai suka warke. To suna warkewa shine sai suka kama shi wanda yake kula da wadannan raquma, sai suka kashe shi. Wato kisan ma da suka tashi suka mai kisan gulaƙanci, suka yanke hannunsa da kafarsa, sannan suka tsire idansa, sannan suka yadda shi a rana kawai. Yana ji yana gani haka ya mutu. Sannan suka tattara raquman gaba ɗaya suka gudu da su. Shi ne taimako sun manzon Allah a godiyar mayu kenan sallallahu alaihi wasallam. Annabi ya musu alkhairi, su kuma sai suka saka masa da me da sharri. To shi ne abin ya faru ne da safa sun tafi. Labari iso manzon Allah tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi wajen hantsi. Annabi ya ce a je a zo min da su duk inda suke. Sun kada sun tafi garin su har sun kusa kaiwa garin su kafin su karasa sojojin manzon Allah sun je sun tawo da su sallallahu alaihi wasallam. Har an je an kamo su an kawo su gaban manzon Allah, dukkanin su ba mutum ɗaya da ya sha, sai da aka kamo su gaba ɗaya. Da kaga sojojin Muhammad kenan sallallahu alaihi wasallam, ba cin hanci da rashawa su. Shi yasa aiki kawai ake yi. Saboda haka aka je aka kawo su gaban manzon Allah tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi. Annabi yasa dukkanin su aka sare musu hannu daya da kafa daya, sannan yasa aka tsira idanuwansu, yace aje a jefar da su a cikin rana. Haka aka je aka bar su a cikin rana. Anas dan Malik yace ina gan ɗaya daga cikin su yana tunkuyar ƙasa da bakin sa saboda kishirwa. Suna ta cewa alma alma abamuru, Annabi yana cewa annar dai annar, wuta za ku shiga, wuta za ku shiga, abamuru Annabi yana wuta za ku shiga. Haka suka mutu. Ina fatan fahimta yawa. Wasu malamai suka ce to wannan shine dalilin da wannan aya ta sauka. Inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan ay yuqtalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfu min al ard. Saboda su mutane ne da suka da kisan kai da tsira ido da kuma jefawa a cikin rana. Shi yasa sai Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya musu sakamako daidai aikin su. Irin abin da suka yi, irin abin da aka yi musu, kamata dinu tudan aljaza'u min jinsil amali,
irin aikin da suka yi irin sa annabi ya sa akai musu wasu daga cikin malamai sun kara suka ce bayan wannan ma kuma addini ne suka karba wajen annabi sun yi ridda sun ba addini sun ba addini saboda haka wasu daga cikin malamai tafsiri suka ce ayat ta sauka akan wannan amma al-imam malik ibn anas alayhi rahmatullah da al-majlis imam shafi'i muhammad ibn idris shafi'i alayhi rahmatullah da wasu daga cikin malamai su kuma suka ce ayar ta sauka ne akan kowanne musulmin da zai yi aiki irin aiki na barna a doren kasa ta sauka akan sa musulmi ne amma zai tara hanya ya kisan kai musulmi ne zai tara hanya ya firgita mutane ya razanar da su ya tsoratar da su ya hana su saka hanyar da suke bi musulmi ne zai tara hanya kuma ya kwace dukiyar mutane duk waɗannan abubuwa ne daban wani zai kashe mutane kuma ya karɓi dukiyarsu wani dukiyar kawai zai karɓa wani bai kai ma ga karɓar dukiyar ba amma alal aqalla kai idan dan fashi ya biyo ka ka tabbatar shi ne ya biyo ka sai ka firgita sai ka razana to wannan firgicin da razanin da ya sa maka shi ma aiki ne na ta'addanci shi ma as-sa'i ne a fil ardi fasada shi ma ya shiga ciki to shine sai malami suka ce Allah madaukakin sarki ya kawo waɗannan abubuwa ne da au wasu suka ce wannan au din litakhir ce kamar yadda zamu zo mu ji bai ake nufi da litakhir shine au ce ta zabi kai kaza ko kaza ko kaza ko kaza kaga wannan bai ke nuna duk wanda kai a ciki yayi me yayi shine au kamar yadda zamu zo mu ji insha Allah ta'ala malati qala al-wahidi rahimahullah dai daga cikin malamai imam al-wahidi Allah ya masa rahama yace ma'ana yuharibuna Allah wa rasulahu abinda ake nufi da yuharibuna Allah wa rasulahu shine ya'sunahuma wa la yuti'unahuma shine waɗanda suke saba wa umarnin Allah madaukakin sarki ba sa biyayya ga Allah da manzansa wanda suke saba wa Allah da manzansa ba sa biyayya ga Allah da manzansa sai malai yace kullu man asaka fa huwa muharibul laka ai duk wanda zai saba maka yayi fito na fito da kai wannan ai kamar mai yakakka ne dan asalin muharaba shine yaki tsakanin wani da wani ko tsakanin wani bangare da wani bangare ko tsakanin wata jama'a da wata jama'a shine muharaba daga nan aka samu al-harb yaki kenan amma muharaba alawazan mufa'ala ne wanda abin yana kasancewa daga bangarori guda biyu kana ya kasa shi ma yana ya kakka suna ya kajju na tsakani kenan malai ce wa yas'auna fil ardi fasadan abinda ake nufi da wa yas'auna fil ardi fasadan ay bil qatli was-sariqati wa akhdhi al-mal suna yin barna a doren kasa suna gaggawa a doren kasa dan yin barna sai malam wahidi yace abinda ake nufi da wannan shine Allah madaukakin sarki yana nufin suna yin barna ta hanyar kisan kai ta hanyar sata ta hanyar karbar dukiyar mutane wannan dai shine abinda muka ambata sai malam yace kullu man akhadha silaha ala almu'minina fa huwa muharibun lillahi wa rasulihi duk wani wanda zai dauki makami akan mu'minai haka kawai dan ya kashe su ko ya karbi dukiyar su ko ya firgita su kowanne daya daga ciki yayi malai yace to wannan sunan sa mai yakar Allah da manzansa mai fito na fito da Allah da manzansa wa hadha qawlu malik wal auza'i wash shafi'i wannan magana ta imam malik ce da imam al auza'i da imam shafi'i Allah madaukakin sarki musu rahama gaba daya malai yace qawluhu ta'ala fadin Allah madaukakin sarki da yace ay yuqattalu ila qawlihi aw yunfaw min al ard yace qala al walibi an ibn abbas ɗaya daga cikin magabata mai suna al-walibi ya hikaito magana daga abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yarda yace aw wannan aw din da take cikin aw yuqattalu aw yusallabu dinnan kamar yadda na faɗa a baya yace udkhilat litakhir an shigar da ita ne dan nuna zabi ma'ana wa ma'anaha yace ma'anarta al-ibahatu shine halaccin daukar wanda mutum ya ga dama daga cikin wanda yake mai hukunci idan mutum alƙali ne ko mai hukunci to sai zabi wanda ga dama idan aka kama wanda yake dan fashi da makami ko mai sace mutane ko mai sace dukiyar mutane akan titi ba a gida ba to in alƙali ga dama zai kashe shi in alƙali ga dama zai yanke hannunsa da kafarsa idan alƙali ga dama zai kore shi daga gari idan alƙali ga dama duk ɗaya daga cikin abubuwan nan guda hudu alƙalin ga dama zai masa yace wasu malaman haka suka faɗa insha al-imamu qatala idan limami ya ga dama aka ce al-imamu anan wajen shine shugaba mai hukunci al-imam ada in aka ce al-imam abinda ake nufi shine shugaba kuma alƙali dan da lokacin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da kalifofinsa shiryayyu har zuwa gangarowa idan aka ce shugaba al-imamu to shine shugaban shine yake shugabancin mutane wajen zan su sallah da kula da al'amuran su kuma shine a matsayin alƙalin su mai musu hukunci gaba daya to irin wannan shi ake nufi amma yanzu kaga alqadi daban al-imamu daban limami a masallaci daban kuma alƙali shi ma daban kowanne zaman kansa yake an raba saboda daga baya aka fara samun shugabanni khalifofi ba masu karatu sosai ba khalifa ne amma ba shi da karatun da zai iya alƙalanci to kaga dole ya samu wani babban malami mai ilimi a kusa da shi ko wanda idan an kawo abu na hukunci shi zai rinka yi to haka aka kokarin raba alƙalanci da shugabanci amma duk abu ɗaya ne manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shine shugaba shine alƙali shine limami komai da komai shine sayyidina Abubakar Siddiq khalifancin sa haka ne Umar Uthman Ali Allah madaukakin sarki ya kara musu yarda duk haka suke shugabancin su mala yace idan liman ya ga dama qatala ya kashe shi ko ya kashe su gaba da wa insha'a salaba idan ya ga dama ya gicciye shi wa insha'a nafa in ya ga dama ya kore shi daga garin ko daga kasar gaba daya wa hadha qawlu al-hasan wa sa'id ibn al-musayyib wa mujahid mala yace wannan shine abinda al-hasan ibn abi al-hasan al-basri Allah ya salama ya tafi akai da kuma سعيد ابن المسيب آخر المتقدمين كنان خميد مئالة ليفعل أكو ومجاهد دمالا مجاهد ابن جبر ليدا قد كمان يألمجر عبد الله أباس ألا كارا مسير دا سوانا شين أبن دسك تفاقكي وانا زابي شريعة تبوى الإمامي ما أنا على قالي كنا دا ألا يتي كو أكشيشي كو أسئيريشي كو أكوريشي كو أينكي هنسا دا كفسا فالإمامي سيدوبا يقا واني يبي مسا أتكي in ya zaba kowanne aka yayi to amma bar ku ji wani zancen kuma wa qala fi riwayati atiya aw laysat lil ibahati wata riwayar kuma ta atiya yace lay aw bata nufin at-takhayyur bata nufin zabi bata nufin halaccin kowanne bane yace inna ma hiya martabatu lil hukmi bi ikhtilafil jinayat yace ai ita audin abinda take nufi martabatu lil hukmi martaba ce ta hukunci kowanne sakamakon laifinsa za ku ji abinda yake nufi da wannan faman qatala wa akhadha al mala idan aka samu dan fashi mai tara hanya a cikin fashin sa ya kashe kuma ya karbi dukiya mala yace qutila wa suliba sai a kashe shi sai kuma a gicciye shi ba aiki biye ba ya kashe bawan Allah kuma yayi me ya karbi dukiyarsa to shi ma sai a kashe shi bayan an kashe shi kuma sai a samu katako sai a gicciye shi sai a barshi a gani kowa yana kallon sa ana so haka za a barshi kowa yana kallon sa wannan hukuncin Allah ne haka Allah madaukakin sarki sai ayi irin waɗannan abubuwa ɗan uwa idan aka ce ayi haka ake yin su kada wani ya ce ai babu dan adam taka a ciki kaga yanzu in yanzu ka ce haka irin wannan zaka fara ganin masu rajin kare haƙƙin ɗan adam suke ba humanity a ciki musulmi ne wasu daga cikin su sai ma kuwa in ka ji suna daman tabo wannan abubuwan galibi abin da ya shafi musulmi ne amma in za a taɓa musulmi su ba ruwansu shi musulmi ina gani ba ɗan adam bane Allah ya kyauta wa man akhadha al mala wa lam yaqtul mala yace amma wanda shi dukiya ya karba a cikin fashin sa da makami da tare hanyar sa ya karbi dukiya ne kadai amma bai kashe kowa ba sai ce qutia in an kama shi wannan sai a yanke masa hannu da kafa ko kuma a yanke masa hannu kawai in kwana fahimta wannan ko wannan wani tafsili ne wani tafsili da aka samu a cikin wata riwaya kun ga riwaya ta farko aka ce kawai duk abin da limami ya mai hukunci ga dama ya zaba shi kenan wasu malamai sai suka ce a'a ai za a kalli kowa irin laifin da yake wanda ya kashe ya karbi dukiya ga abin da za a yi masa wanda dukiya kada ya karba ga abin da za a yi masa wa man safaka dima wanda shi kuma ya zubar da jini wa kaffa anil amwali amma kuma ya kame bai karbi dukiya ba shi kisaye sai malai ya ce shi wannan kuma kutila shi kashe shi za a yi kun ga me za a yi masa wannan guda ɗaya za a yi masa ba bi ba yawa saboda iya me yayi iya kisan kai kawai wa man akhafa sabila wanda kuma ya firgita mutane ya tsorata mutane akan hanyar su ta wucewa fatauci ko wani tafiya da za su yi ya tsaya a hanya yake tsorata su koda bai karɓa musu komai ba koda bai kashe kowa ba walam yaqtul bai kashe kowa ba annufiya min al-ardh shi kuma koransa za a yi daga ƙasa alƙali shi kuma sai kore shi daga ƙasa za mu ji abin da ake nufi da annafi min al-ardh insha Allah ta'ala malai wa hadha mazhabu shafi'i alayhi rahmatullah wannan shine mazhabu shafi'i wannan tafsilin idan mutun kaza yayi masa kaza wannan shine abin da imamu shafi'i ya tafi akan sa wa qala shafi'i wa aidan imamu shafi'i Allah ya masa rama ya ƙara cewa yuhaddu kullu wahidin bi qadri fi'lihi ko wannan ɗaya daga cikin su za a mai haddi ne gwargwadan irin aikin da ya aikata faman wajaba alayhi al-qatl wanda kisa ya wajaba akan sa wasal da kuma gicciyewa qutila sai a fara kashe shi qabla salbihi kafin a gicciye shi karahiyata ta'azibihi dan karhancin dan kyamar kada azabtar da shi abin nufi idan wanda ya cancanta a kashe shi ne a gicciye shi kuma duk a lokaci guda malam Shafi'i yace to abin da ya kamata shine sai a fara kashe shi a fara raba gangan jikin shi da ruhinsa me dalili yace saboda idan aka ce za a gicciye shi hakan zai zama to kamar menene azabtar da shi ne zai kasance kamar azabtar da shi ne kuma Allah annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace wa fa idza dhabhtum fa ahsinu dhabhakum wa idza qataltum fa ahsinu alqitla idan za ku yanka ko da kaza ce ko rago za a yanka shi annabi yace ku kyautata wannan yankan da za ku yi ha annabi yace wal hidda ahdukum shafaratahu ko dai daga cikin ku ya wasa wukar da zai yanka da ita wal yurih dhabihatahu dan ya hutar da abin da zai yanka to sai annabi yace wa idza qataltum idan kuma za ku yi kisa fa ahsinul qitla ku kyautata kisa me yake nufi da kisa shine kisan wanda ya cancanci haddi idan mutum yayi abin da za a yi masa haddi ya cancanci haddi to kada a zo a kashe shi ta hanyar da za a wahalar da shi sosai da sosai ba daidai bane a yi masa abin da kai tsaye kawai za a raba shi da ransa a samu bindiga kai tsaye kawai a harbe shi ko a samu takobi kai tsaye a fille kansa kamar yadda Saudiya suke yi kai tsaye takobi mai matukar kaifi ga yawo jini na wuce wata ma sai ta wuce da sana za ga jinin ya wuce in ai da yake gashi na suna nunawa ko su kun san haddin su ba sa yi Saudiya idan za a yi haddi sanarwa ake kowa ya zo ya gani a gaban mutum za ga an daure a gaban ka za ga an daure mutum fuska an kille kansa shikenan sai dai kaga gangan jikin ta fada nan wajen kan ya gangara gangan yayi cin haka an kashe shi to ana buƙatar irin wannan duk lokacin da za a kisan kai kada a yi mutum kisan kai na wulakanci ko kuma kisan kai na wahala a ce a yi ta dukan mutum da sanda ko a yanke masa gaba-gaba wannan haramun ne addinin musulunci mutula kenan haramun ne sai dai idan mutum shi ma kisan kan da ya haka yi to sai a masa haka kun ga annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi da ya samu waɗancan sun yi irin kisan kan da suka yi a shi ma abin da ya musu kenan me yasa ya musu haka saboda irin abin da suka yi kenan ba dan sun cancanta a yi musu haka asalan ba a'a abin da suka yi kenan ka shi yasa na gaya muku kenan sakamakon aka yi musu daidai ne da aikinsu yawwa to shine malam Shafi'i yake cewa domin kyamatar kada azabtar da shi wa islabu salafan sannan kuma za a gicciye shi ne a rataye shi tsawon kwanaki uku thumma yunzalu sannan sai a sako da shi daga inda yake abin nufi idan an rataye shi din za a bar shi ne a cikin gari za a samu kamar misali a ce a nan Kano wacce kofa ce mafi shahara wanda kusan kowa yana wucewa ta wajen ko kuma ka ce wannan wata mashiga ce kusan ta kowa yana wucewa ta wajen sai a je daidai wajen sai a gitse shi kowa ya zo ya ganshi wannan me yayi ai kisan kai yayi ai fashi da makami yake ai kaza yake gashi nan kowa ya ganshi kwana uku inji Imam Shafi idan ya kwana uku ma sai a kwanto shi a kwanto a ciro shi sai a ce ina iyalansa ina dangin sa ku zo ga kayan ku sai su karba su je su mai sitira kamar yadda shari'a ta tsara sai a binne shi kuma saboda ai musulmi ne ko ba arne bane wannan abin da ya na fashi da makami bai mai da shi arne ba saboda musulmi ne sai a sakko da shi a je ai mai sallah ai mai tifafi sai a je a binne shi amma da irin wannan malami suka ce idan za a yi musu sallah to mutane masu mutunci manyan mutane sai su kauce daga wajen eh shine abin da ya kamata shine abin da ya kamata dan mutumin da ba mutumin kirki bane yan uwa aka tabbatar ba mutumin kirki bane idan ya mutu a daina ganin manyan mutane a wajen bai kamata ba eh mu al'umma malam Bahaushe yanzu mun kasa koyar wannan abin abu ne mai kyau wallahi abu ne mai kyau zai koyar da darasi in dai aka tabbatarwa ne ya shahara da wata dabi'a ta banza sai aka zo aka ce maka ya rasu to ka ce ka faɗa a zuciya ka ce Allah ya ji kansa sai kai zaman ka kawai sai kai zaman ka kaje mai sallah a samu wasu dai haka malamai suka ce an fi so a samu mutanen da suke ire-iren sa haka sai su je su mai sallah eh misali a ce wani barawo ne sai a samu wasu barayi haka wani dan shaya-shaya ne shahararren dan shaya-shaya sai a samu yan madaru irin sa yawa sai su je su yi masa yan uwa na fata an fahimta wani ne ya shahara da 419 ko wani abin da kamar duk irin sai kamata a gani a wajen to amma ga wani babban limamin unguwa ko wani babban mutum da ake ganin girman sa bai kamata ba idan aka ga wannan zai bada hoton cewa duk wanda ya rasu maliman zai zo wajen ina fata an fahimta ko da yan uwan sun zo sun same ka sun ce da Allah a zo a mai sallah da sauransu to kai wani dai ka zabe ka sai da kai ka zabe eh haka ake ko kuga mutum baya sallah yanzu duk nan masallacin kusan duk wanda yake makoci ne zaka yana shigowa ya zo yi sallah an gane duk wanda yake zuwa to sai aka samu wani shi duk masallatan da suke kusa baya zuwa ko ina yi sallah ba san shi yana zuwa wani masallaci jam'i ba to irin wannan in ya mutu bai kamata a ji a mai sallah ba dan fasiki ne bai kamata ba ya kamata a ce muku irin wannan abin da nake ga muku addini ne haka addini ya koyar da mu Allah ya sa mu dace malaiti wa man wajaba alaihi alqatl duna salb wanda kuwa kisa ya wajaba akan sa amma iya kisa ba tare da an gitsiye shi ba qutila sai a kashe shi ta hanyar da ya kamata wa dufi'a ila ahlihi yadfununahu sannan sai idan an kashe shi sai a dauki gawar sa sai a miƙa shi zuwa ga iyalansa kuma sai su je su binne shi haka ake za ku ga idan aka fulle mutum aka fulle kan mutum a sassaude za ku ga iyalansa sai a tattara wannan gawar tasa da kan sai anan sai kuma sai a basu sai su je su binne shi haka shari'a ta ce haka ake yi wa man wajaba alaihi alqat'u wanda ko yanka ina nufi yanke hannu ko kafa ya wajaba a kansa dunal qatli banda kisa shi kuma yayi abin da kawai yanke masa hannu za a yi ko kafa malati fa qutiat yadul yumna thumma husimat to hannun da za a fara yankewa malati za a fara yanke hannun dama ne thumma husimat sannan sai a yi mata lalas idan an yanke hannun mutum kasan jini zai rinka zuba ko to sai a samu abin da yake ko wuta sai a sa a wajen dan jinin ya tsaya shine thumma husimat ko duk abin da aka san zai dakatar da jinin yanzu alhamdulillah da yake lokacin da ne ci gaba akwai sinadarai kala-kala da za a sa jinin ya tsaya to haka idan aka yanke hannun mutum kada a bar shi kuma jinin sa ya ci gaba da tsiyaya ya mutu in aka yi masa kuma maimakon hukuncin yanke hannu an masa hukuncin kisa kenan kaga an masa abin da yake ya wuce gona da iyaka wannan kuma shi wanda ya bari jinin nasa ya ci gaba da zuba kuma shi ma zai amsa tabbai a wajen Allah subhanahu wataala dan ba kashe shi aka ce ai ba a lokacin abin da aka ce a yanke masa hannu komai a bar shi a tsaya inda Allah madaukakin sarki ya tsayar iyakar da Allah ya ce a yi wa mutum to a tsaya a wannan iyakar kada a wuce malai ce fa in ada wasaraka idan ya koma ya kare yin sata da hannunsa guda daya saniyan karo na biyu qutiat rijluhu al-yusra sai a yanke kafarsa ta hagu yan uwa fahimta an gane yan uwa idan an yanke hannun dama ya kare yin sata sai a yanke me kafar hagu ba hannun hagu ba sai a yanke kafar hagu za ku ji insha Allah ta'ala malai ce fa in ada wa saraka duk da haka bai daddara ba saboda sata ta zama mai dole sai yayi ya ƙara komawa yayi sata sai malam imamu shafi ya ce quti'at yaduhu al-yusra sai kuma a yanke hannun hagu dama ai hannun ba saura guda ɗaya ba tunda an yanke guda ɗaya saura guda ɗaya sai a yanke shi nagun ne idan ya ƙara yi kuma ba sai a yanke me kafar dama ke ga ko shi ke na zama to ba kafa ba hannu yawwa ya zama dungulmi malai ta ya faɗi waɗannan maganganu ne lima ruwiya anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi sariqi saboda abinda aka rawaito daga annabi tsira da aminci sai ya tabbata a gare shi ya faɗa game da barawo yace in saraqa idan yayi sata shi barawo kenan faqa'u yadahu ku yanki hannunsa inji annabi thumma in saraqa sannan idan ya ƙara komaye wata satar faqa'u rijlahu sai ku yanke kafarsa thumma in saraqa sannan idan ya ƙara komaye sata faqa'u yadahu sai ku ƙara yanke hannunsa thumma in saraqa faqa'u rijlahu idan ya ƙara komaye sata kun ga sai ku yanke mai kenan ɗaya kafata ta shikenan an gama wannan hadisi yan uwa hadisi ne sahihi imamu abu dauda da imamu an-nasa'i da imamu al-baihaqi suka fitar da shi malam albani a cikin irawul galil yace hadisi ne ingantacce malam albani ya inganta shi to kun ga haka ake abin yan uwa idan mutun ya sata karin farko hannu ake fara yankewa idan ya na biyu sai a yanke kafa in ya na uku sai a yanke hannu in ya na hudu sai a yanke kafa eh daga nan kuma shikenan in ya ƙara yi fa in ya ƙara yi me zai yi masa wali annahu malai ce wali annahu fi'lu Abi Bakr wa Umar radiyallahu anhuma kuma saboda wannan aiki sayyidina Abu Bakr Siddiq da sayyidina Umar Allah ya ƙara musu yarda sun aikata aikin aikace wala mukhalifa lahuma min as-sahaba malai ce kuma ba a samu wani sahabi guda ɗaya da ya saba musu ba sayyidina Abu Bakr Siddiq da sayyidina Umar Allah ya ƙara musu yarda an samu a lokacin su an yi sata da suka tashi yanke hannu da kafa sun fara yanke hannu ne sannan sai suka tsallaka kafa sannan sai aka yanke haka dai suka yi ba a samu kuma ɗaya daga cikin sabai da ya saba musu ba me wannan magana take nufi yan uwa shine duk abin da yake ijma'us sahaba ne yan uwa ya zama addini yan uwa an fahimci wannan da kyau duk abin da yake ijma'us sahaba ne sabai sun hada akan sa to addini ne dan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace la tajtami'u ummati ala al-batil aw kama qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-umma ta ba za su hadu akan abin da yake barna bane ko akan abin da yake bata ne to abin da ake nufi da al-umma annabi a lokacin shine sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da suka ittifaki akan sa kowa ya hadu shikenan yan uwa akwai abin da ake ce masa al-ijma'us sukuti al-ijma'us sukuti shine sayyidina Umar yazo ya aikata wani abu sai kowa ya shiru kawai shirin da suka me yake nunawa sun yadda dan sahabbai ba sa shiru akan abin da suka kuskure ne sayyidina Abu Bakar Siddiq idan yayi abu bari mu baku misali sayyidina Abu Bakar Siddiq lokacin da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya bar duniya an samu ashabur ridda da mutane da yawa sun yi ridda kauyuka da yawa da suke kewayen garin Madina duk sun yi ridda suka ce dama manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi yazo da addini kuma ya tafi saboda haka addini mun ma fita mun daina wasu kuma daga cikin suka ce su a'a su addinin za su yi amma dai wallahi ba su ƙara ba da zakka ba su duke su ba ta ƙara ciwon kai ba wasu haka suka yi ta abubuwa ta na kokarin warware addinin nasu gaba daya sayyidina Abu Bakar sai yake ce musu wallahi duk mutumin da yake ba da daidai da igiya ta da baibayi ta tarago a lokacin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yanzu bai bayar bai ce wallahi sai na yake shi sai na yake shi a lokacin sayyidina Umar sai dan me zaka yaki mutanen da a suka karba addinin musulunci a wajen manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sayyidina Abu Bakar ya ce ai duk wanda yake ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wani abu yanzu ya ce ba zai bayar ba ba ma wanda suke raddabe ce wallahi sai na yake shi kuma haka abin ya tafi lokacin sayyidina Umar an dan samu irin wadannan abubuwan da yawa sayyidina Umar ya fatawa akan wani abu sai ka samu wani sahabi ya zo ya ce sayyidina Umar wannan abin a littafin Allah ka gani sai a sunnan manzon Allah ai ce to ba daidai bane an ta samun wannan saboda ka sahabbai in suka ga abu ba sa yin shi to da abin da kaji an ce ijma'u sahaba ne wannan malamin ajan malamin usul fiqh suka ce wannan ya zama shari'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi sa malam yace a wala mukhalifa lahuma min as-sahabati ba samu wanda ya saba sayyidina Abubakar da sayyidina Umar a cikin sahabbai amma da za a samu mutum daya saba to a lokacin abun bai zamto shari'a ba a lokacin kuma sai a duba waye yafi karfin dalili da hujja a alqur'ani ko hadisi sai abin nasa ina fata an gane haka al'amarin yake yan uwa malai ce wa wajhu kauniha al-yusra ittifaq man sara ila qati'i rijl ba'da al-yadi ala annaha al-yusra wa dhalika ma'ana qawluhu sallallahu ta'ala min khilafin malai ce fuskar kasancewar daga hannun dama sai kuma gangaro kafa ta hagu yace saboda haduwar wanda suka tafi akan yanke kafa ta hagu za a fara yi a bayan an yanke hannun dama yace saboda fadin Allah subhanahu wataala da yace min khilafin me yake nufi a sabe za a yanke ne a sabe yake nufi da sabani idan aka yanke hannun dama sai a yanke kafar hagu ina fata an gane shine abin nake nufi a sabar wa qawluhu da fadin sa subhanahu wataala da yace aw yunfau min al ard ko kuma a kore shi daga gari to me ake nufi da kora daga gari gashi qala ibn abbas babban sahabi abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yarda yace huwa ay yahdura al imam damahu shine shugaba a lokacin gwamna ko shugaban kasa ya sare yadda jininsa yace jinin wane ya halatta duk inda aka ganshi aka sheshi yanzu misali a ce wani kasar gumin dan fashi da ya addabi mutane an rasa yadda zai a kama shi sai shugaba ya fada ga wanda yake gani za su iya yace duk wanda ya ganshi kashe shi a kama shi a raye ko a mace irin wannan yanzu misali irin yan fashin dajin nan irin su wani bella turji da wani waye gide da wani waye suna nan hayyan suna cin karansu ba babbaka kusan kullun sai sun je sun kama mutane da matan mutane da menene su kashe wanda ya su kashe su kuma saki wanda ya su saka a kawo musu kuɗi kuma a kawo wanda suka ga dama kusan hayyan suna nan suna cin karansu ba babbaka suna fitowa su hire da yan jaridu an san inda suke an san mazauninsu da sauransu to irin waɗannan kun ga kamata ya a ce an yi me an san an yi decline ɗinsu wanted sai duk wanda ya kawo su ko a raye ko a mace akwai kyauta kaza a sa kyauta yasa a samu irin mafarautan nan su ma su shiga su je su gwada sa'ar su idan Allah ya taimaka sai ga an kawo su to amma saboda tsakani da Allah gwamnati ba a gaske ba da gaske take ba akan wannan sha'anin tsaron shi yasa gashi nan suna ta abubuwan su sai suna ta abubuwan su haggo ba haji ba ana sace mutane ana kashe mutane mutanen kauyuka suna tattara kuɗi su je su kai musu haggo ba haji ba ana yi babu abin da aka fasa sai dai in kai ne baka sani ba to shine sai shugaba ya ce irin waɗancan mutanen banzan sai ya ce jinin wane ya halatta alhadur shine sarayar da abu a sarayar da abu a banzatar da shi ba shi da wata kima shine ce to a sarayar da jinin sa fa yaqulu man laqiyahu falyaqtulhu sai shugaba ya ce duk wanda ya hadu da shi ya kashe shi hadha fi man yaqdiru alai amma wannan ana bayani akan wanda zai iya kaiwa zuwa gare shi wanda zai iya wani abu akan sa fa amma man qubida amma wanda shi an riga an kama shi shi bai gagar kamu ba shi hannun hukuma ya iya kaiwa zuwa gare shi an damko shi ya zo to shi me ake nufi da ayyun fa min al-ardi akan sa a kore shi daga kasa me ake nufi shine sai malai yace fa nafihu min al-ardi al-habs was-sijn sai ta shi korasa daga ƙasa shine a tsare shi a sashi a kurkuku sai a tsare shi a sashi a kurkuku a ce an daure shi life in prison abin da ya kamata kenan ki an masa life in prison ba zai ƙara fitowa ba eh kun ga da shi da wanda aka kora mai bambancin su babban abin da ake bukata shine a kame mutane daga sharrin sa yanzu mutumin da yake tsare a cikin kurkuku zai iya ba sai dai kurkuku irin ta Najeriya Allah ina ga mu kurkuku irin ta Najeriya mutum yana tsare yana hada wasu abubuwa Allah mutum yana tsare a cikin kurkuku zai bada kuɗi a kawo masa waya ya kira yaransa ɗan daba na waje kaza ce aje ayi abu kaza wallahi tallahi ni wannan na gani na samu labari akan irin wannan wani yana kurkuku ake waya da shi sai ka rasa sai na aka bashi waya to wannan shine abin da nake ga muku satin da ya wuce in dai akwai cin hanci da rashawa a ƙasa wallahi ƙasar ta mutu komai da ka sani sai ya lalace komai da ka sani sai ya lalace yana kurkuku zai bada umarni amma ka samu abin da ya kamata shikenan insha Allah ta'ala sai ayi maganin sa malai ce fa amma man qubiza alaihi fanafiyu min al-ard al-habs wa sijnu li'annahu idha hubisa malai ce saboda idan aka kama shi aka tsare shi wamuni amin at-taqallubi fil biladi aka hana shi kaiwa da komowa a cikin gari aka hana shi yawo to faqad nufiya minha daidai yake da an kore shi daidai yake da an nesanta shi daga gari anshada malai ce anshada ibn qutayba li ba'd al-masjunin sha'ran malam ibn qutayba yayi wata waka ga yan kurkuku yake cewa kharajna min ad-dunya wa nahnu min ahliha falasna min al-ahya'i fiha wala al-mauta idha ja'a an-sujjan yawman li hajatin ajabna wa qulna ja'a hadha min ad-dunya wayyace kharajna min ad-dunya mun fita daga cikin duniyar nan saboda suna tsare a cikin kurkuku yace wa nanu min ali amma kuma muna cikin mutananta kaga zauran can nasa kharajna min ad-dunya mun fita daga cikin duniya amma wa nanu min ali mu hanye mutananta ne suna cikin duniya amma kuma an sa inda ba su san abin da ake a duniyar ba an fahimta duk abin da ake a duniya tunda ba radio ba TV ba waya ba komai suna cikin wani karfi an maka ne a fito da kai dan farfajiya a baka aiki mai wahala kai kaga wannan yana duniya baya duniya shine sai ce falasna min al ahya'i mu dai ba za ka ce mana cikin rayuwa ba wala al mafiha a cikin duniya wala al mauta ko ba ka ce mun mutu tun daga mu da ramu yace idza ja'a al sujjan yawma li hajatin idan masu aikin prison irin masu kula da yan prison sun zo wajen su don wata bukata za su karbo su za su karbo wani abu ko za su ba su wani abu yace ajabna sami mamaki wa kullana sai mu ce za a hada mina duniya wannan fa daga duniya yazo wannan daga duniya yazo su ana suke kenan mena duniya wal akhirah kenan ai ko anan zamu dakata insha Allah ta'ala sai sati mai zamu karasa ragowa abinda baka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muke Allah ya fi mana sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ولا حول ولا قوه الا بالله والسلام عليكم ورحمه الله